الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin fara karatu a cikin littafinmu mai albarka littafin Al-Muqaddimatu Al-Iziyya lil Jama'ati Al-Azhariyya ta Al-Sheikh Al-Imam Abu Al-Hasan Ali ibn Al-Maliki Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon muqaddimar da malam yi wa wannan littafi nashi mai albarka. Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da za mu karanta a cikin wannan littafi mai albarka. Na'am, bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذا مفعل كرنت وأن اللتافن نئزيا منا ما سنيمن آغجي لتيمكو da sunan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ar-Rahman wanda yake mai babbar rahama wanda ta shafi bayin sa wadanda suke muminai sannan kuma ta shafi bayin sa wadanda suke kishiyoyin muminai sune arnawa ar-Rahim Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake mai mayar waciyar rahama ga bayin sa muminai a gobe kiyama wanda ta shafi bayin sa ne muminai banda waɗanda suka butulce mishi a wannan gida. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala rabbil alamina Ubangijin talikai ga baki ɗayansu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Malam yace ina tabbatarwa haƙiƙa babu wani abun bautawa bisa ga cancanta illallahu sai Allah wahdahu shi kadai Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine daya dayan sarki wanda la sharika lahu baya da abokin tarayya cikin mutane ko aljannu ko mala'ikai ko sauran halittu na Ubangiji. Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya da abokin tarayya a cikin mulkinsa da kuma halittarsa da kuma gudanar da al'amuransa da kuma ayyukansa. Komai Allah tabaraka wa ta'ala ya kadaita daya dayan sarki ne wanda ba shi da na biyu ballantana na uku. Qul huwallahu ahad wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ina tabbatarwa haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu bawa ne na Allah, shi ɗaya ne daga cikin bayi na Ubangiji, sannan kuma wa rasuluhu jakada ne na Allah wanda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zaɓe shi ya turo shi zuwa ga duniya gabaki ɗayanta, mutane da aljannu, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhiran walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Sallallahu alaihi wa sallam wato tsira da aminci su kara tabbata ga farin jakada sallallahu alaihi wa sallam wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin, hakanan kuma tsira da aminci su kara tabbata ga sauran annabawa na Ubangiji wal mursalina da kuma manzannai na Allah. Idan aka ce al anbiya jam'i ne na annabiyu, to annabiyu shine wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo shi, bawa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi zuwa ga al'umma don domin ya ci gaba da isar da shari'ar da annabin da ya gabace shi ya ci gaba da isar da ita shine annabiyyu man uhiya ilayhi bi tablighi risalatin sabaqat qablahu, wanda aka yi mai wahayi da ya isar da sakon da ya gabata kafin shi, annabin da yake kafin shi ya zo shi da wata shari'a, to annabin da ya biyo bayansa za a ce mishi ya yi umarni da bayin Allah su kasance akan shari'ar da wannan annabin da ya gabace shi ya kira zuwa gare ta. Wannan shine annabi. Amma idan aka ce ar-rasul shine man uhiya ilayhi bi shar'in jadidin, wanda aka yi wahayi zuwa gare shi da waɗansu dokoki wanda sun sha bambam da doka wanda ta gabata. Shi yasa ya zamanto ma'aiki alaihi salatu wassalam cikin addininsa, wato akwai dokoki wanda sun sha bambam da doka ta cikin addinin annabi Isa da kuma doka ta cikin addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam da annabi Musa da sauran annabawa wanda suka gabace shi, saboda shi annabi ne sannan kuma manzo ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya turo shi zuwa ga mutane na ƙarshen zamani, wanda wannan yake nuni akan cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam wato shi ne cikamakon annabawa sannan kuma shi ne jagaban manzannai. Daga cikin manzannai gabaki daya ba wani shugabansu face dai ma'aiki alaihi salatu wassalam. Na'am. Kenan yanzu abin da za mu lura da shi shine kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasulan, wato kowani manzo inda aka ce wannan manzo ne na Allah to annabi ne, amma ba kowani annabi bane zaka ce da shi manzo. Mun gane kenan baina huma umumun wa khusus, duk wanda yake cikin manzanne na Allah to yana cikin annabawa na Allah, amma ba dukkan annabawa na Allah bane suke amsa sunan manzannai. Wa ali kullin, sannan kuma tsira da aminci ya ƙara tabbata ga alayen kowane ɗaya daga cikin waɗannan annabawa na Allah da kuma manzannai na Allah, wattabi'ina lahum, da kuma waɗanda suka biyo bayansu bi ihsanin da kyautatawa ila yaumiddin har ya zuwa ranar sakamako. Na'am.
أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو الحسن علي المالكي الشاذلي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وسائر أهل السنة المحمدية، هذه مقدمة في مسائل من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى.
نعم. أما بعد، mala yace amma bayan wannan, bayan nayi yabo ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, nayi salati ga aminci ga farin jakada sallallahu alaihi wasallam, na tabbatar da cewa shi bawa ne daga cikin bayi na Allah, sannan kuma jakada ne daga cikin jakadu na Allah, sannan kuma nayi salati da aminci ga sauran annabawa da sauran jakadu na Allah da kuma alayen kowane ɗaya daga cikinsu da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Fayaqulu al-abdul faqir, al-abdu bawan Allah, al-faqiru ila Allah ta'ala, wanda yake mabukaci zuwa ga Ubangiji madaukakin sarki. Idan aka ce al-faqir shine talaka ko, to akwai wanda yake al-faqiru ila nasi, akwai alfaqiru ila Allah. Idan aka ce alfaqiru ila nasi, wannan shine mutumin da yake da hadama da zazzali da rashin haƙuri, yana buƙatuwa zuwa ga mutane, zai je ya taimaka hannayen shi akan su yi mai alheri. To amma alfaqiru ila Allah, kullu ibadillahi ta'ala muftaqiruna ila Allah, dukkan bayi na Ubangiji madaukakin sarki masu bukata ne a wajen Ubangijinsu. Dan haka shi yasa Allah ta'ala ya ce antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara'. Allah subhanahu wa ta'ala shine mawadaci wadata wanda take cikakkiya, kuma ku din ku ne talakawa mabukata zuwa ga Allah, wanda inda Allah subhanahu wa ta'ala zai zage hannun shi a cikin tafiyar mu daidai gwalgwadan sai gwanda daya da mun halaka gabaki daya. To sai ce alfajiru mabukaci ila Allah zuwa ga Ubangiji madaukakin sarki ta'ala, wanda ya daukaka daga dukkan tawaya, daga dukkan abin da bai dace da shi ba. Abul Hasan shine baban Hasan, wannan sunan shi kenan a alkunyarsa ce wannan Abul Hasan. Aliyun sunansa shine Aliyu. Al-Malikiyu wanda kuma shi din ba malike ne, dan malikiya ne ta fuskar madhhaba, madhhabar da yake bautawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kanta ita ce madhabar al-Imam Malik. Saboda wannan malami Aliyu al-Maliki yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ƙarni na goma. Ya rasu hijira ta mahaifi tana 957, wanda lokacin bayan su al-Imam As-Suyuti sun koma ga Allah da wajen shekara 40 da wani abu. Suyuti hijira tana 911, shi kuma 957 ya rasu. Daga suna daga cikin malaman ƙarni ɗaya, ƙarni na goma. To kafin su akwai malamai wanda suka yi rubuce-rubuce a madhabar al-Imam Malik tun can ƙasa, irin su al-Imam Ibn Abi Zaid na Qayrawani mai littafin Risala, wanda shi yana ɗaya daga cikin malaman ƙarni na hudu. Ya yi rubutu sosai ɓangaren madhabar Malikiya, ya rubuta Risala. Bayan su akwai littattafai da dama wanda aka yi na Malikiya kafin a yi Iziya. Ash-Shadhaliyu wanda yake bashadali ta fuskar dariƙa, dariƙar da yake tafiye a kanta ita ce shadaliya, bashadali ne. Ghafarallahu lahu, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi. Waliwalidaihi, sannan kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mahaifansa. Wa mashayikhihi, Ubangiji ya gafarta wa malamansa waɗanda suka karantar da shi addini na musulunci, da waɗanda suka karantar, waɗanda suka karantar da shi har ya zuwa sahabbai na ma'aiki. Wa ikhwanihi, sannan kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa ɗan uwansa waɗanda suke na jini, yayi shi da ƙanninsa da ɓangaren mahaifiyarsa da ɓangaren mahaifinsa. Wa sa'iri ahli sunnatil muhammadiyya, ya ce da sauran ma'abuta bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, farin jakada ma'aiki alaihi salatu wa salam. Wato dukkan waɗanda suke bin koyi, suke yin koyi da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, wannan addu'a ta shafe su. Wanda wannan yake nuni akan cewa wato idan ka karanta littafi na malami, ka yi ƙoƙari ka mai addu'a, ka yi ƙoƙari ka nema mai gafara a matsayin malami wanda ya yi wa addini na musulunci hidima, a matsayin shi na bawan Allah wanda yake ba ma'asumi ba, wato kuskure zai iya yiwa ya faru da shi, shi kenan sai ka nema mai gafarar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya gafarta mai taɓa-taɓan da ya aikata, Allah ya shafe mai kusakurai shi, Allah ya ji kan mahaifansa, Allah ya ji kan malummansa, Allah ya ji kan ƴan uwansa, Allah ya ji kan sauran musulmai gabaki ɗaya. Mun gane da kyau, wannan ita ce addu'ar da ya yi anan. Wannan babban malami Aliyu al-Maliki ya ce hadhihi muqaddimatun fi masa'ila min al-ibadat. Ce hadhihi muqaddimatun, wato wannan muqaddima ce. Muqaddima ita ce wanda take mai share maka fili. Idan aka ce muqaddima, idan aka zo mutum zai maka liyafa, kafin ya kawo maka mahallu shahid din, ya ce za ka ci nama, ya kawo maka ruwa ya ce ka wanke hannunka, idan kawo maka dabino ya ce ɗan taɓa wannan, so mun taɓa ne wannan kafin a kawo wancan ya, wannan ana ce da shi muqaddima. Shi ne irin za ka cewa cikin abin da ya shafi abubuwan da yake haramu ne ga mai azumi ya aikata, daga cikin an ce wa muqaddimatul jima'i, da abubuwan da suke share wa jima'i fili. Mun gane da kyau. To mallam yace hazihi muqaddimatun, wato wannan muqaddima ce wanda za ta share maka fili fi masaila, a cikin waɗansu mas'aloli, wanda za ta tattauna cikin waɗansu mas'aloli minal ibadati, na ibadodi, mas'aloli na ibadodi, wa ghairi zalika, da wani wannan irin mas'aloli na mu'amalat, kasuwanci, auratayya, kullun abin da ya shafi leburanci da sauransu. Alama zahabil imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Wato kuma zai tattauna ne akan waɗannan mas'aloli, akan abin da al-Imam Malik, Imam Darul Hijra, Hujjatul Umma, Abu Abdullahi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr al-Asbahi Abu Abdullahi al-Madani ra'sul mutaqinin wa kabirul mutathabbitin. Al-Imam Malik Allah ta'ala jikansa da rahama kan abin da ya tafi akai na fatawa. Min al-ahkam, wato kan abin da al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ya tafi akai na hukunce hukunci. Na'am.
ينتفع بها الوردان ونحوهم إن شاء الله تعالى. لخصتها من كتاب المسمى في عمدة السالك على مذهب الإمام مالك في العبادات وغير ذلك، وسميتها بالمقدمة العزية للجماعة الأظهرية مشتملة على 11 بابا.
ما لا يتوانى اللتا في نئسية نايش نيلي ينتفع بها الوردان dan yara kanana musi su amfana da ita. Wannan littafi ne na yara, ba na manya bane. To kenan da hemule shi ma aje mishi kayan shi ai mana, sai mu je mu damka shi a hannun yara yan shekara 7 da yan shekara 8. Wana hawhum, yace kai da ma makamantan yara din, da wanda suka yi sakaci ba su yi karatu ba har suka girma, su ba dai babu laifi za su iya doka su karanta. Mun gane da kyau. To wannan ya faɗa haka ne saboda tawaru, ya ce ya yi wannan ne saboda yara. To amma yana nuni akan cewa tawaru ne ya sa ya faɗa haka, saboda manyan ya yi. Amma saboda kare ce ya yi wannan ne saboda manya, yara su ji ba su da gurin zama a ciki, ya sa ya ce ya yi shi ne saboda yara. Kenan manya sai su zamanto masu bi ne a gare su. Insha Allahu ta'ala, in Allah madaukakin sarki ya so, yace la khastuha, na rairayo wannan littafin tawa ta iziya. At-talkhis shine tatowa abu, ka tsamo abu daga cikin wani abu. Gane da kyau. Yanzu a cikin kuri, a cikin Al-Qur'ani kuri, wanda kai kuri kai lam guda nawa ne? Daga kayi kuri kai lam alif guda goma ne ko? Daga na aka ciro shi, a daga na aka ciro su dukansu guda goma a cikin Al-Qur'ani. To wannan ana ce da su at-talkhis. Dan idan aka gaya maka aka ce kuri wanda yake kan, daga ka ce antum biyu mu'minun kuri la yu'akhidhukum Allah, kuri wanda lamalif ne yake bin bayansa guda goma ne. To dan karka sha wahala dun wani lam alif da ka gani akan aya, in dai ba cikin waɗannan guda goma ba, to ba za ka mai kuri ba, ko ka likita ba za ka mai kuri ba. An maka talkhisin abu, a ce maka kumsa ta kan nisf guda 8 ce. To an kai lissafi, in dai ka cire guda 8 din nan, to dun wata kumsa da ka gani akan nisf, to kuskure ne aka yi ta kenan. An maka talkhisin ta. Idan aka ce maka kuri na kan nisu guda nawa ne shi ku? Na'am. To shi kenan, sai mu hakura da wannan. Yace la khastuha, na rairayo wannan littafin nawa, na yi talkhis din sa, na takaito shi ne min kitabi, daga littafi na wanda na yi shi al-musamma bi umdati salik, wanda na dasa mai sunan Umdatu Salik, wato madogara ta mai shiga ala madhhabil Imam Malik akan madhhaba ta al Imam Malik fil ibadati wa ghairi zalika cikin ibadodi wa ghairi zalika da wani ibadodi daga cikin babubuka na fiqhu. Wato wannan malami kafin yayi wannan littafin na iziya yayi littafin Umdatu Salik, Umdatu Salik ala madhhabil Imam Malik fil ibadati wa ghairi zalika. To wannan littafin babban littafi ne, littafi ne mai girma wanda idan aka ce za a doke shi a karanta shi za a doki lokaci mai tsawo ana karanta shi. Sannan kuma ba lalle bane irin kwasar da za mu yi wa iziya za mu iya mishi wannan kwasar, saboda babban gora ne sai magogin ƙarshe. Shikenan sai ya ce to bari a cikin wannan kin littafin ya dan cicciro waɗansu abubuwa ya haɗa ya littafi guda. Wancan ɗin littafinsa ne, amma a cikin shi sai ya dan ciro muka wani abu kaɗan ya kawo maka a cikin wannan littafin. Sai ka karanta shi kafin ka je littafin Umdatu Salik ɗin. Na'am. Wasammaituha bil muqaddimati liziyyati iziyyati lil jama'ati al azhariyyati. Yace na ambaci wannan littafin, wannan risala da nayi na ambace ta bil muqaddimati liziyya, wato da al muqaddimati liziyya, wato mai sharewa fili wajen fahimtar mazhabar al-Imam Malik al-Iziyya, wanda nayi ta ne wato aw aswaykatu izzi. Swaykatu izzi sunan wani gari ne, wata unguwa ce a cikin Masar. An gane da kyau. To nayi ta a wannan guri, yayi nisbata ne zuwa ga gurin da ya buga ta. Irin kaman misali idan mutun ya rubuta littafi a Niger, yayi shi a wani gari, yayi shi a wata unguwa, sai rubuta littafin wajen fitar da sunan da sunan wannan unguwar. To wannan shi ma irin shi ne. Waɗansu daga cikin malamai ku suka ce da yace al-muqaddimatu liziyya, wato wannan nisba ce zuwa ga dukkan wanda ya fahimci wannan littafin na iziyya, ko to zai zama to shi kuma babban mutum. Wato li'anna man fahimaha isharatun ila man ila anna man amilaha man alimaha wa amila bima fiha yakunu azizan. Wato nuni ne yake zuwa ga dukkan wanda ya san wannan littafin na iziyya, yayi aiki da abin da yake ciki, to shi kuma zai zama to babban mutum, zai zama to gawurtacce, zai zama to mai fada a ji. Mun gane da kyau. To haka waɗansu daga cikin malamai suka fada. Amma ya zama to dai suna ne yayi nisban shi zuwa ga unguwar da ya rubuta wannan littafin, a cikin ta ita ce Swaykatul Izzi wanda tana cikin Masar, ko kuma ya zama to wato wannan yayi nisba ne zuwa ga dukkan wanda ya san wannan littafin, yayi aiki da abin da yake ciki, to zai zama to babban mutum. Yana mai fata haka. Lil jama'ati al azhariyyati, sannan kuma wannan littafi na rubuta shi ne saboda wannan jama'a waɗanda suka dukufa suna bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala safiya da rana, dare da marece, a cikin masallaci babba na Azhar. Mun gane da kyau. Azhar yana ga suna ne na babban makaranta a Masar wanda ta shahara ba yau ba, Azhar Jami'atul Azhar. To a nan jami'a din akwai babban masallaci wanda bayan Allah dare da rana, safiya da marece suke taraya shi da karanta Al-Qur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da karantar da maganganu na malamai a ciki. To sai da mun to waɗansu daga cikin ɗaliban da suke cikin wannan masallaci masu bautar Allah a ciki sun nema daga wajen shi wannan malamin akan ya rubuta musu littafi takaitacce a madhhabar Imam Malik. Shine kuma yace na rubuta shi ne saboda su. Kenan duk wanda zai karanta ya amfana da gwalagwalan da malam ya zuba a cikin wannan littafin, to su ma suna da kai wani kaso mai girma na lada wanda za su samu kan karatun da za ka yi. Mun gane da kyau. Na'am. Mushtamilatan ala ahada ashara baban, wato wannan littafiyar ta'ziya ta kunshi babe babe ɗaya ɗai har guda 11. Babe 11 ne a cikin wannan littafi mai albarka, wanda insha Allahu ta'ala za mu karanta ɗaya bayan ɗaya har ya zuwa mu isa babe na ƙarshe, abinda muka yi daidai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai, abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. Wa bihadhal qadar kifaya, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.